والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بايانك أن وانا مسلمي مجدور الله مكياي دوكو كنسا هو عمر ننسا واند الله يشرير شكرين يشرير واند دوك الله بيشرير دشيبا با واند ذي يشرير شي الله كشرير دمو. أن وانا مسلمي kwanannan muke ni'imtuwa, muke jujjuyawa, muke kai kawo cin kwanuka na musamman, kwanuka masu albarka, kwanuka masu tarin alkhairi, kwanuka da yinnai na watan azumin Ramadan. Gashi Ramadan ya wuce, wannan Ramadan da ya wuce babu shakka ya wuce da rayuwar waɗansu. Watakila ina cikin su, watakila kana cikin su, ila shine Ramadana din mu na ƙarshe, ila mu sake ganin wani al-ilmu indallah. Ramadana ya wuce amma azumi da ya kare ba, daga cikin azumin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shar'anta mana, wanda labarin sa, labarin shar'antawar ya zo mana ta hanyar Abu Ayyub al-Ansari, wanda Imam Muslim ya ruwaito mana. Manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya masa arziki yayi azumin Ramadana sannan ya biyo baya da azumi guda shidda cikin watan Shawwal, ya zama kaman wanda ya azumci shekaran ne. Addaru anan ba ana nufin rayuwa gaba ɗaya ba, ana nufin shekaran. Shekara tana da kwana 360, in kai azumi 30 kenan za a baka ladan azumi 300, in ka kara azumi 6 za a baka ladan azumi 60, ki ga na kai kaman azumi 360. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito mana wannan, ko in ce Abu Ayyub al-Ansari ya ruwaito mana wannan daga wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka ɗan uwa musulmi, wanda Allah ya bawa iko babu laifi, yana daga cikin sunnar Manzon Allah yayi wannan azumi guda 6. Ba lalle bane kai fara wannan azumin ana ƙara azumi yau ka fara gobe. Ranar Idi ba a yin azumi, in an ce yau an yi Idi ka fara bayan Idi da kwana 1 ka yi daidai, in ka fara bayan Idi da kwana 10, bayan Idi da sati 2, ana son dai ka samu ka ribaci wannan alkhairi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da kai ainihin wato akan sa. Da haka ƴan uwa, idan sallar tarawihi wanda muke ta kokarin zuwa ta wuce, to ainihin lokacin yin qiyamul layli bai wuce ba. Har yanzu yana nan an shar'anta mana, ya inganta daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ba wato duk wanda Allah ya masa arziki zai iya yin sallar nafila cikin dare da aya 10 daga cikin ayoyin Alkur'ani, kowace irin aya 10 ko mai gajartarta, inda aya Alkur'ani ce za ka iya yin nafila da aya 10 kullum a cikin dare, to Allah ba zai rubuta ka daga cikin gafiluna ba, gafalallu, kana cikin azakirun, masu ainihin ambaton Allah. Sannan duk wanda zai iya wato ainihin yin sallah a dare da aya 100 ya karanta aya 100 yayi nafila da su, shi kan wannan an dada promoting ɗinsa ya kai cikin alƙanituna, wato masu wanda Allah zai jera su a layin waɗannan masu bautar Allah ne. Sannan wanda zai iya da aya 1000 shi kan wannan yana cikin alƙantarina, ma'ana masu tari jibji jibji dala dala dimbige dimbige, wato ainihin na lada wanda Allah ta'ala zai ba su saboda wannan kokari da suka yi. Sannan ku tuna cewa ƴan uwa, idan ya zamana koda aya 10, koda iya aya 10, ayoyi irin na cikin suratul mudassir gajerun ayoyi, ayoyi irin na cikin suratul inna bainakal kautsar, ayoyi irin na qul huwallahu, ayoyi irin na suratul asri, ayoyi gajeru, ka zaɓi ayoyi guda 10 ma, iya guda 10 irin waɗannan ba za ka iya ba, to wannan akwai kaito, akwai takaici, akwai buƙatar ka sake tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma karka yadda da kana yin kiyamul layli ko da da aya 10 ne ka tsinci kanka wata rana gaba daya ka daina karka yadda mafiya yawan mu nan muna yin kiyamul layli amma wani kiyamul layli din sa a gidan talbijin yake yi wani kiyamul layli din sa da ainihin wayar sa yake yi zai kai zai iya kaiwa har kusan asuba bai bacci ba amma kalle kalle yake yi ba ainihin karatun alqur'ani ba ba nafilfili ba ba salatin annabi ba ba izgifari ba Allah ya kiyaye mu dan haka yan uwa kada ka yadda kana kiyamul layli kuma ka zo ka bari sannan mutuna da akwai ar-rawatib nafilfilin rawatib waɗanda suke guda 12 din nan kai kokari kullun a ce ka samu kai raka'atai salatul fajr raka'atan al-fajr wanda manzon Allah yace khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'atan al-fajr karka rika wasa da ita raka'a hudu kafin kai sallar azhar raka'a hudu kafin kai sallar azhar raka'a biyu bayan kai sallar azhar yi kokari karka rika barin ta raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha waɗannan rakawai guda 12 karka rika wasa da su karka dagewa akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda bi ya iya yin sallar raka'a 12 a kowace rana Allah yayi alƙawari zai gina masa gida a gidan aljanna kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito mana a gargajin hadisi na 728 sannan karka rika yadda komai rintsi ko da wasu uzurori sun takura ka baka samu yin waɗannan ba to karka ringa yin wasa da wutiri raka'an nan ko da baka samu yin wutirin shafa'in ba wutirin nan karka bashi zaka kwanta ka tabbata kai sallar nan raka'a daya kuma ka tabbata ka kwanta a cikin tsarki to ana sa ran duk irin halin da shedan da mugayen aljannu da mugayen matsafa da mugayen bokaye suke kaiwa mutane hari kai kan kasha inda Allah ya taimake ka kana kwana kana yi wutiri kafin ka kwanta kana kwanta cikin tsarki kana yin karanta ayatul kursiyyu kafin ka kwanta Allah zai tsare ka daga irin wannan sannan yan uwa littafin Allah alqur'ani kada mu ringa dauka lokacin karanta shi kawai shine lokacin azumin ramadana har yanzu yana nan kuma zai kai kara gaban Allah ranar alqiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi manzo Allah zai ce ya ubangiji na inna qaumi lalle hakika mutane na ittakhadhu hadha al-qur'ana mahdura sun riki wannan al-qur'ani abin kauracewa ba su da lokaci da shi suna da lokacin sauraron kada kada da sauraron labarai da bibiyar abin da duniya take ciki da sauransu amma ba su da lokacin al-qur'ani karka yadda manzo Allah ya kuka da kai sannan kofofin alkhairi suna na har yanzu a bude sadaka taimakon magauta taimakon marayu taimakon gajiyayyu taimakon waɗanda Allah ubangiji ya sa kafi su goyaya karka dauka wannan ya wuce inda ramadana ya wuce Allah ta'ala ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku ringa aikata alkhairi za ku samu babban rabo saboda haka nan ku ciyar daga cikin dukiyar Allah wanda ya baku ku ciyar daga cikin dukiyar Allah wanda ya sa ku wakilce shi ku tuna cewa a kowace rana manzo Allah ya ce ma min yawmin yusbihu fil ibad ba wata rana da bayi za su wayi gari in dai gari zai waye kamar yau din nan to akwai mala'iku guda biyu wanda aikin su kawai zuwa su addu'a su koma kowa zai addu'a mala'iku ne guda biyu kullun za su sauko ɗaya ce Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa domin ka Allah ubangiji duk abin da ya ciyar Allah ka ba ka lullunka masa shi ya gama aikin sa ɗaya mala'ikar shi ma sai zo ya ce Allah duk mai rowa Allah ka jefa asara cikin dukiyarsa sun gama aikin yau sai kuma goben Allah ya kai mu ko ma za su dawo ji ma za su dawo addu'a da za su kenan karka dauka in kana ciyarwa zaka talauce ma na kasa malum min sadaka manzo Allah ya ce dukiya bata taba raguwa ba saboda an dauka daga cikin ta an bayar da sadaka saboda haka nan ɗan uwa kada ainihin mulka sakaci da abin da yake zai mana amfani a ranar alkiyama. Sannan ya ɗan uwa musulmi, kada mu yadda girman Allah ya zaizaye daga zuciyarmu. Ko da yake mulka jin girman Allah da tsoron Allah da girmama al'amuran Allah yana ƙara haɓaka, yana ƙara birin ƙasa a cikin zuciyarmu. Manzo Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma qadarullahi haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati mutawiyatun bi yamini. Wato Allah ta'ala yana cewa ba su girmama Allah irin yanda ya kamata a girmama Allah ba. Al hali wal ardu jami'an, duk wannan kasar gaba daya qabdatuhu, dan danki ne, kankani dan danki ne, wato ainihin a hannun Ubangiji Allah shi zai da hannunsa yake. Wa samawat, haka nan duk samman nan gaba daya, sama ta daya, sama ta biyu, har zuwa ƙarshen sammai gaba dayan su anan na daske a hannun Ubangiji Allah subhanahu wataala. Ba su kai komai ba duk girman nan nasu. Saboda haka mu girmama Allah subhanahu wataala, mu girmama shi ta hanyar girmama abin da ya shar'anta. Duk abin da Allah ya ce ayi, mu riƙa ganin girman wannan abin. Duk ibada da Allah ya shar'anta, mu riƙa ganin girmanta, muna aikata ta, muna ganin girmanta, muna ganin girman masu aikata ta. Sannan mu riƙa ganin girman Allah ta hanyar ganin girman abin da ya hana. Kan kalle shi kan gani, zai ce wannan ai ɗan saƙo ne kaɗan, ai wannan haramce kaɗan, ai wannan kallo ne kaɗan, ai wannan magana ce kaɗan, ai wannan sauraro ne kaɗan. In dai yana cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta, ka kalle shi da girma babba ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana kwadaitar da mu abin nan. Sannan ƴan uwa, ainihin yana daga cikin alkhairi a gare mu, mu kame bakinmu, mu kame cikinmu daga cin haram, mu kame cikinmu daga cin haram da kuma wato irin su riba, irin su rashawa, irin su algusho, da cin dukiyar marayu, da cin dukiyar tsakaninmu ta hanyar yaudara da zamba da cin amana. Duka wannan mu kauce musu. Yana daga cikin alkhairi a wajen mu, a gare mu, a wajen Ubangijinmu. Duk wanda muka ga yana aikata irin waɗannan abubuwan, ko da mu ba ma yi, muka ga wani yana yi, to mai masa wa'azi, mu tsawatar da shi. In ya hannu, haka muka so. In bai hannu ba, mun sauke nauyin da Allah ya ɗora mana. Sauran kuma shari'a tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Amma lallai mu yi aikin mu, kada mu ainihin wato ƙin aiki, saboda zaton ai wannan ko ka gaya masa ba zai ci ba. Na ruwanka, Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna. Allah masanin gaibu ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Allah ne bai ki fadin wannan, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Shi ya san Fir'auna la yatazakkaru, shi ya san Fir'auna la yakhsha, amma kai mai wa'azi babu ruwanka da makomar wanda za ka yi wa'azi. Kai masa wa'azi, ka bar wa Allah sauran aikinsa. Idan Allah ta'ala ya ga dama, ya amfana. Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta, baka isa ka shirye da wanda kake so ba, walakin Allah sai shi Ubangiji ya hadi man yasha. Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama. Allah ka shirye da mu ƴan uwa musulmi, kada mu dinga kallon matsayinmu ko ga kana ganin kai malam ne ko dan malam ne ko mai mukami kaza ne ko mai darajar mukaminka ko mai girmanka a cikin al'ummarka. Kar ka kalli wannan, a'a, ka kalli aikin da kake aikatawa, kuma ka lalibi niyyar ka ta aikata wannan aikin. Su ne abin da Allah ta'ala yake cewa. Manzon Allah ya ce inna Allaha, lalle shi Allah, la yanzuru ila suwarikum, babu ruwan Allah da kyanka, babu ruwan Allah da girman jikinka ko gangar da jikinka, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Abu bi Allah yake kalla, ya kalli aikin da kai, ya kalli niyyar da ta sa kai wannan aikin. Ka yi aiki mai kyau, ka yi sallah, ka taimaki marayu, ka gina masallatai, ka gina makarantu, ka yi ayyukan alkhairi ga sunan ga sunan ga sunan, ka yi su babu iyaka. Wannan shi ne aikin alkhairi. To me ya yi niyyar ka ta yin wannan aikin? Dan Allah kai, ko dan a faɗa, ko dan a gani ko dan a bada labari an gane ko to kina son da ki musulunci ne na'am kina jin Hausa to da can wani addini kike yi kirista kuma amma ki son ki musulunta ke ce kika zaba haka ko wani ne ya tilasta ki ke kike son ki musulunta to addinin musulunci yana da tsarin sa yana da dokokin sa a addinin musulunci kowa bawan Allah ne annabi Isa bawa ne na Allah amma kuma yana cikin manya-manyan bayin Allah masu daraja a wajen Allah yana cikin annabawan Allah amma ba dan Allah bane Allah baya da da lam yalid wa lam yulad Allah bai taba haihuwa ba kuma shi ma ba haihuwarsa akai ba kin yadda da wannan kin yadda da addinin Annabi Muhammad zaki bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wato bai yadda cewa Allah yana da da ba ko kuma shi Allah din dan wani ne wannan baya daga cikin abin da musulunci yake da shi idan kin yi da musulunci zaki sallah irin wanda musulmai suke yi zaki koya daga wajen musulmai da ke kusa da ke daga koya miki yanda ya kamata ki kin bayyana to zaki faɗi wasu kalmomi guda biyu waɗannan kalmomi guda biyu alƙawari ne kika ɗauka tsakaninki da Allah cewa zaki ibada irin wanda Allah ya shar'anta kuma ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kin yadda da wannan to zaki ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi Allah to daga yanzu kin zama musulma kina da kowane irin haƙƙi da musulmi yake da shi akan yan uwansa musulmi kuma idan Allah ya taimake ki kin yi gaskiya wajen wannan kalmar shahada da kika yi to daga yau din nan duk abin da kika san kin yi na laifi Allah ya yafe miki ba wai kawai ya yafe miki ba zai juya abin da kika yi na laifi ya baki lada a kansa saboda kin tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat to Allah ya sa tubanki ya inganta da mu da ke Allah ya tabbatar da daga rigar masu addinin musulunci ya je wajen yan uwanta mata su koya mata yadda za ta yi wanka ta zo ki alwala ta zo mai sallah okay kina son ki canza suna da ya sunan ki Esther yanzu wani suna ke so Hafsat to daga yanzu kin zama Allah ya sa mu dace to Allah ya tabbatar da rigar masu cikin musulunci yan uwa musulmi mu dage wato mu tsaya da kokarin ibada kada mu zama kullum mu gurinmu mu samu aljanna ta kololuwa gurinmu mu zama muna makotuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurinmu aljanna firdausi wannan guri ne mai kyau fata ne mai kyau amma ba a samun irin wannan kawai dan an yi gurin a samu wani bawan Allah ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina roƙonka roƙa min Allah in zama makotinka a gidan aljanna annabi ya ce awa gaira zalika ka nemi wani abu dai wannan yana da nauyi ya ce ni wallahi babu abin da nake so illa a ce ga gidana ga gidanka a gidan aljanna ya ce fa inni ala nafsika bi kasratu sujud in wannan kake so to ka taimaka min kai kuma daga bangaranka zan maka addu'a amma kai ba ka rage ka zauna kai kuma daga bangaranka ka yawaita sujjada ga Allah ka yawaita ibada ga Allah ka yawaita ayyukan alkhairi wannan ne zai cicciɓo ka ya kai ka ba wai kawai a yi maka addu'a ba sai ka zama aljanna firdausi ba wai kawai ka yi guri ba sai ka zama aljanna saboda haka ƴan uwa musulmi mai Allah ta'ala yana cewa laysa bi amaniyikum wala amani ya ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya yi mummunan abu za a saka masa da shi ba guri ba ne kawai ko na ko na mazuwa littafi Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min salihati min dhakarin wa aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna nakira duk wanda ya aikin kwarai ya aike nagari ko shi namiji ne ko mace ne to Allah subhanahu wataala zai shigar da shi gidan aljanna kuma ba za a zalunce shi ba daidai da kwayar igiyar tsakiyar kwallon dabino ba za a zalunce shi iya wannan ba dan haka ƴan uwa musulmi mu dage da ibada kada mu zama ainihin wato guri kai shine muka sanya a gaba saboda haka Allah ta'ala da kansa ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana biye da addinin annabi Ibrahim addini mai kakke zuwa ga Allah addinin da ya baude wa duk wata hanyar da ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba tunda an ce annabi ma ya bi wannan hanyar mu kuma mabiya manzon Allah ne dole ne mu bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah ta'ala ya ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millati ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin da sallata da yanka da nake yi da ainin ayyuka ta da rayuwata ma gaba daya na Allah ne sai abinda Allah yake so in yi a cikin rayuwata zan yi ba zan ainihin wato saba abinda Allah ta'ala yace ba saboda Allah ta'ala a ƙarshen aya yake cewa wala taziru wazratu wuzra ukhra wata rai ba ta daukan laifin da wata rai ta yi idan uba yayi laifi ba za a dora a ɗansa ba idan ɗa yayi laifi ba za a dora babansa ba ko danginsa amma kuma za mu yi mamaki duk da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya mutu aka yi masa kuka aka fasa ihu wayyo na mutu na lalace na yi kaza saboda wani ya mutu kai irin wannan kukan to shi kansa wanda ya mutu sai an yi masa azaba a kabarinsa saboda wannan irin kukan da kai malamin suka yi du'a ai Allah ta'ala ya ce wala taziru waziratun wuzra ukhra yaya kuma ni zan yi kuka sannan kuma a azabtar da wanda ba shi yake kukan ba a'a an azabtar da shi saboda min akwai wanda yake yana yin wasiya in ya mutu ayi kuka dan a san babba ne ya mutu dan a san lalle an yi mutuwa shi da kansa ya kwadaitar da in ya mutu ayi kuka irin wannan ne yake yi wa azaba idan an masa kuka akwai kuma wanda bai ce ayi ba amma ya san hadarin ya ga ana yi ya ga an yi a gidan wane ya ga an yi a unguwar wane ya ga an yi a mutuwar wane amma bai taba tara ƴaƴansa da matansa da iyalansa ba ya wa'azantar da su ba na san irin wannan kada wanda ya mun irin wannan kuka kuka na zubar hawaye ba hana ba annabi ma yayi amma kukan wayo ni kaza wannan haramun ne ka riga tara ƴaƴanka irin kukan da ba a so ka hana su in ka hana su suka giji suka yi ba ruwanka in kai shiru ba kai musu wa'azi ba kuma suna da haƙƙin tunda Allah ta'ala ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha ba kai musu wa'azi ba baka kiyaye su daga fadawa wannan wuta ba to in sun yi kuka abin zai shafe ka saboda baka yi aikin da ya kamata kai ba amma kai wa'azi sun san baka so ba saboda ganin ka kai ba kana ma inkari kada ayi duk da haka nan ka mutu suka yi kuka babu abin da ya shafe ka da kukan da suka yi amma in baka hana ba amma ka san akwai yiwuwar a yi maka baka hana ba in sun yi zai shafe ka Allah ya sa mu gani dan uwa musulmi yana daga cikin alamar cewa Allah ya karbi qiyamul lailin alamar cewa Allah ya karbi sadakar mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi karatun alqur'anin mu ya karbe sigifarin mu ayyukan da'a da muka yi a watan azumin ramadana alamar cewa Allah ya karba a ganmu mun ƙara ci gaba da yin da'a bayan ramadana mun ƙara haɓaka karatun alqur'anin mu mun ƙara haɓaka qiyamul lailin mu mun ƙara haɓaka sadakar mu mun ƙara haɓaka kyawawan halayen mu alqur'an azumi ya koyar da mu tausayin wanda baya da shi ya sa ka ji yunwa dan ka tuna da masu kullun bayan azumin haka take rayuwa to in Allah ya hore maka abinda zaka iya taimakon wanda yake buƙatar taimakawa wanda Allah ma yana son a taimaka masa karkaci ai to ai ramadana ya wuce a'a ko da yaushe ka ci gaba alamar dai Allah ya karbi da'arka Allah subhanahu wataala ya baka ikon ci gaba da yin da'a bayan ramadana kar ka zama kaman bawan ramadana da ramadana kana mai kirki ne kai bayan Ramadana ka juye ka zama wani abu ne daban, kar ka yadda da ainihin wato wannan. Allah subhanahu wataala yana cewa wato kira wato Allah ta'ala yana da kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah yana da mala'iku masu girma kamar yadda ya wasafa su, kiram katibin kuma su rubutawa. Allah yace ya'lamuna ma taf'alun, duk abin da kuje aikata su kuma suna rubuta. Kai hattunaninka suna rubutawa. Wanda yayi niyyar man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamila, ya aka yi suka san tunaninka Allah ne ya sanar da su. Dukkaninmu nan kowa lokacin da ya kwana 120 a cikin cikin mahaifiyarsa, sai da Allah ya aiko mala'iku suka zo suka zauna, aka rubuta abubuwa guda hudu a kansa, aka rubuta ajalinsa, wannan mutumin ko wannan baiwar Allah shekara nawa za ta yi in ta shigo duniya, aka rubuta. Mala'ika ne ya rubuta. Sannan wannan mutumin gaba ɗayan rayuwarsa ta duniya wani aiki zai aikata, da wannan sauraron da kuke, da wannan hudubar da nake, da abin da za ku yi bayan nan, da abin da kuka yi kafin nan, da abin da zan yi bayan nan, duk wani aiki karami da babba sai mala'ikan nan ya rubuta. Kowane aiki, da aikin tunaninka, da aikin gabbanka, da aikin kallonka, da aikin sauraronka, da aikin komai naka, sai mala'ikan nan ya rubuta. Ba za ka iya yin wani abin da mala'ikan bai rubuta ba. Sannan a zo a rubuta wato kai dan wuta ne ko dan aljanna ne, mala'ika zai rubuta. Bayan an gama komai ya rubuta cewa wannan mutumin in ya kare rayuwarsa dan wuta ne, Allah ya kiyaye mu. Wannan mutumin in ya kare rayuwarsa dan aljanna ne, mala'ika ya rubuta. Sannan mala'ika zai rubuta cewa bayan ya rubuta amaluhu ajaluhu, sannan ya rubuta me, ya rubuta shaqiyun am sa'idun, duk mala'ika zai rubuta waɗannan abubuwa idan Allah Ubangiji ya sa. Abin mahallin shahid waɗannan abubuwan da mala'ika ya rubuta, arzikinka da zaka samu, rigar da zaka sa, abincin da zaka ci, ƴaƴan da zaka samu, duk wani abu na arzikin da zaka samu sai mala'ikan nan ya rubuta. Zaka samu wannan abun ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram, ko ɓarawo kaga ya je ya sata, da ya hakura bai sata ba, wallahi tallahi sai ya samu wannan abin da ya sato kuma ta hanyar halal. Amma ga naje ya je ya sato, saboda haka ne ya samu, amma kuma za a yi masa azaba akan abin da ya samu. Yan uwa, duk waɗannan abubuwan amaluhu rizquhu ajaluhu shaqiyun am sa'id, duk gaibu ne, abu ne wanda banda Allah ba wanda ya sani. Ya akai mala'ika ya rubuta, Allah ne ya sanar da shi. Saboda haka yan uwa, duka waɗannan abubuwa wajibi ne mu kiyaye su, sannan mu riƙa ainihin wato ƙoƙarin kiyayewa. Allah ta'ala ya ba mu ikon bayan abin kirkin yau mu ƙara da abin kirkin gobe, muna kuma tuba zuwa ga Allah. Babu wani zunubi wanda Allah subhanahu wataala baya yafiya, ko mai girman sa Allah subhanahu wataala yana yafe shi. Abin da ake so dai ka tuba, kuma tuban ya zama ingantaccen tuba, ka zama ka tuba kuma tuban Allah ya ga zuciyarka. Yanzu nan muka rubuta hadisi, inna Allah la yanzuru ila qulubikum, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah baya kallon kanka, sura jikinka, Allah baya kallon jikinka, siriri ne kai, kakaura ne kai, dogo ne kai, gajere ne kai, wannan ba shi Allah yake kalla ba. Me Allah yake kalla? Qulubikum wa amalikum, Allah yana kallon zuciyarka, yana kallon irin aikin da ka aikata. Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka zo Allah ta'ala ya fi mana. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa tubu ila Allah jami'an la'allakum tuflihun wa sallu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.